يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فرد ردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Masha'Allah, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkamu da kasancewa tare da ku a cikin wani sabon shirin na Fitin Rahma. Shirin da kan ba ku dama domin aiko da tambayoyin ku wanda suka shafi addini da rayuwa zuwa ga mallam domin samun mafita. Kuma na yi aiko da sakonnin tambayoyin ne dai ta hanyoyin da aka saba na 0800 555 4443 da kuma sakon WhatsApp akan 0703 60 4455. Sai kuma aiko da sakonni ta hanyar email a fatinrahma@yahoo.com da kuma shafin Fatin Rahma da ke dandalin sada zumunta na Facebook. Ta yau dai muna asabar ne 29 ga watan Dhulqa'ada na shekara ta 1439 bayan jira Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga garin Makka zuwa Madina, wanda ya zo daidai da 11 ga watan Agusta na shekara ta 2018. Kuma kamar kowane lokaci muna tare da shehi malamin namu a Dr. Sheikh Muhammad Sani Umari Jallemo, babban malami a tsangirin nazarin shari'a da addinin musulunci ta jami'ar Bayero da ke nan Kano, wanda kuma ko da yaushe shine yake samun dama domin amsa tambayoyin naku. Ni kuma sunana Anas Idris Hassan da nake kasancewa tare da ku a cikin shirin. Sai ku biyo mu. Akramakallah. Bismillah.
Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Yan uwa masu sauraron mu a wannan lokaci, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kamar yadda aka sani, falalar Ubangiji subhanahu wata'ala da lutufinsa da tausayawarsa ga halittunsa da bayinsa abu ne mai fadin gaske, mai yawan gaske. Ubangiji subhanahu wata'ala ya buɗe dawa bayinsa hanyoyi da yawa wanda ta haka za su samu rahamarsa, za su samu gafararsa, za su samu afuwarsa. Shi yasa wato gidan aljanna yake ga dukkan wani wanda ya so ya shiga, zai shiga matukar dai. Ya so hakan domin hanyoyin shigarsa aka ga cewa suna da yawa, suna da fadi. Allah subhanahu wataala ya zabi wasu lokuta, ya fifita su akan wasu lokuta, kamar da ya zabi wasu mutane ya fifita su akan wasu, fifita annabawa da manzanninsa akan sauran mutanen da ba annabawa ba manzanni ba. A cikin manzannin ya fifita wasu da ake cewa ulul azmi minar rusul, cikin su ulul azmi din Allah ya fifita wasu sune Khalil Rahman, Ibrahim alayhi salam da Nabi sallallahu alaihi wasallam, cikin su biyan ma Allah ya fifita ma'aiki sallallahu alaihi wasallam, ya zama shine fiyayyen dukkan halittu gaba daya. Haka na cikin kwanaki Ubangiji subhanahu wataala ya fifita ranar Juma'a akan sauran kwanaki. Haka na a cikin watanni Allah ya zabi Ramadan, ya ba shi wata alfarma da wata daraja da bai ba sauran abin nan ba. Cikin dare darari Allah ya fifita daren Lailatul Qadri, a cikin garuruwa Allah ya fifita ta Makka saboda ɗakin Ka'aba da kenan. Haka dai Ubangiji subhanahu wataala kamar yadda ya ce wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar, ubangijinka ne yake halittar abin da ya ga dama kuma yake zabar abin da ya ga dama. Allahu yastafi min almalaikati rusulan wa min annas, Allah yana zabar manzanni daga cikin mutane da kuma cikin daga cikin mala'iku da kuma cikin mutane. To haka nan Allah subhanahu wataala a cikin kwanaki Ubangiji subhanahu wataala ya fifita kwanakin wato goma farko na watan Zulhijja, goma farko na watan Zulhijja aka fifita su akan sauran kwanaki na shekara gaba daya. Ubangiji subhanahu wataala dan ya nuna muhimmancin waɗannan kwanaki ya yi rantsuwa da su, kamar yadda Allah subhanahu wataala ce wal fajri wa layalin ashir, na rantsuwa da alfijir da da kuma darare goma. Wasu daga cikin malaman tafsir kamar Abdullahi dan Abbas aka ruwaito cewa sun fassara layalin ashir cewa ana nufin waɗannan kwanaki goma na wannan wata na wato watan Zulhijja. Allah subhanahu wataala ya rantsuwa da waɗannan kwanaki goma ya haɗa rantsuwarsa da alfijir lokacin hudu alfijir. An san lokacin hudu alfijir lokaci ne da ainihin masu bautar Allah a lokacin sukan koma ga Allah da istighfari lokacin ne mala'iku suke saukowa Qur'an al-Fajr inna Qur'an al-Fajr kana mashhuda. Ubangiji subhanahu wataala ce kanu qalilan min al-layli ma yahja'un bil ashari hum yastaghfirun. Haka wani lokaci ne mai daraja, wani lokaci ne mai falala, mai matsayi a gaban Allah subhanahu wataala. Sai Allah ya haɗa rantsuwarsa da wannan lokaci na al-Fajr, na lokacin hudu al-Fajr ya haɗa rantsuwarsa da waɗannan kwanaki goma da ya ƙara fito maka da girman matsayin waɗannan kwanaki guda goma. Hakanan Allah subhanahu wataala ya rantsuwa da su rantsuwar Ubangiji subhanahu wataala da wani abu daga cikin halittarsa yana yi ne don jawo hankali, ba kamar rantsuwarmu ba. Mu muka rantsi da abu, muna yin haka ne don girman wannan abun a wajenmu, kuma da ƙudurci cewa idan har ba gaskiya muka faɗa ba, wannan abun zai iya fitar da mu. Saboda haka rantsuwa a wajenmu tana nuna girmamawa. To shi Ubangiji subhanahu wataala yakan yi rantsuwa da abu don ya jawo hankalin wato bayansa zuwa ga muhimmancin wannan abu. Don haka ya yi rantsuwa da waɗannan kwanaki goma domin ya jawo hankalinmu zuwa ga muhimmancinsu da kuma girman darajarsu da falalar da take cikinsu a wurin Allah subhanahu wataala. A yana daga cikin falalarsu, Ubangiji subhanahu wataala yana son ayyukan ƙwarai a cikinsu. Wato ayyukan ƙwarai a cikin waɗannan kwanaki abubuwa ne waɗanda abu ne wanda yake mai girman daraja sosai. Hadisi ya tabbata cikin Sahih al-Bukhari, hadisi Abdullahi ɗan Abbas, annabi sallallahu alaihi wa sallama yana cewa babu wasu kwanaki, ma min ayyamin al-amalu salihu fihinna ahabbu ila Allah minhu fi hadhihi al-ayyam al-ashr. Qalu wala al-jihadu fi sabilillah, qalu wala al-jihadu fi sabilillah illa rajulan ko illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi wa lam yarji min dhalika bi shay. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace babu wasu kwanaki da Allah yake son ayyuka na ƙwarai a cikin su kamar waɗannan kwanaki goma. Sahabbai suka ce har ma jihadi fi sabilillah, wato babu wato hatta jihadi fi sabilillah shi ma bai kai wanda wato bai fi wanda ya yi aiki cikin waɗannan kwanaki ba. Annabi ya ce wala jihadu fi sabilillah, hatta jihadi fi sabilillah bai fi aiki na ƙwarai a cikin waɗannan kwanaki ba. Illa rajulun kharaja bi nafsihi, sai dai mutumin da ya fita da ransa, ya fita da dukiyarsa bai dawo da komai ba. To ya fita da dukiyarsa da ransa duk ya ainihin karar da su wajen gwagwarmayar kalmar Allah. To wannan shi ne wakila za a ce ya daidaita da waɗanda suka yi ayyuka na ƙwarai a cikin waɗannan kwanaki. Hakanan a wata riwaya ta shi dai wannan hadisi da Abdullahi ɗan Abbas a wajen Darimi, النبي صلى الله عليه وسلم كتب من عمل أزكى عند الله عز وجل ولا أعظم أجرا من خير يعمله في عشر الأضحى. قالوا ولا الجهاد في سبيل الله، قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. النبي يجي باب وانا ايكي دي يفسركك يفي جرما لادة da bawa zai aikata na alkhairi a cikin waɗannan kwanaki goma kamar waɗannan kwanaki goma na watan layya. Suka ce har jihadi fi sabilillah, da bace har ma jihadi fi sabilillah, sai mutumin da ya fita da dukiyarsa da ainihin ya fita da dukiyarsa, ya fita da ransa bai dawo da komai ba. To wannan yana nuna girman falalar wannan waɗannan kwanaki goma, kuma cikin abinda zai nuna mana falalarsu a kasancewar waɗannan kwanaki goma a cikinsu ne ake samun ayyuka manya-manya na alkhairi. Ba ma wasu kwanaki da za su haɗa dukkan rukunan musulunci sai waɗannan kwanaki, domin a cikin waɗannan kwanaki dama akwai salloli guda biyar ana yi, wani rukunai ne na daga cikin rukunan musulunci. Sannan kuma idan mutum yana da dukiya, zakkarsa, dukiyarsa ta shekara a lokacin zai iya fitar da zakka, wannan rukuni. Sannan kuma ainihin mutum yana iya yin azumi a cikin su wanda shi ma nau'i ne daga cikin nau'ukan abin da yake rukunan sallah sannan kuma ba rukunan musulunci nau'i ne wato azumi sannan kuma mutum zai iya ainihin zai iya haji idan Allah ya hore masa a cikin waɗannan kwanaki ne ake yin aikin haji a saboda haka zamu ga duk wani abin da mutum yake so yayi nau'i na rukunan musulunci za su iya kasancewa a cikin waɗannan kwanaki guda goma. A cikinsu ne Allah subhanahu wa ta'ala ainihin ya cika musulunci, ya saukar da ayar da ke nuna musulunci ya cika, babu kuma sauran wani abu da zai zama musulunci ko zai zama addini ko wanda zai zo daga baya. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atammtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islamu dinan. A yau ne na cika muku addininku, na cika muku ni'imar ku, na kuma yarje muku, na cika muku ni'imata, na kuma yarje muku musulunci a matsayin addini. A hadisi ya tabbata cikin Sahih Bukhari daga Tariq ibn Shihab yake cewa wani malami ne Yahudu ya tare da Sayyidina Umar yake cewa akwai wata aya a littafin ku da mu Yahudawa aka saukar mu wannan ayar da mun rike wannan rana a matsayin Idi. Nabi Sayyidina Umar ya tambaye shi wace aya ce, sai ya gaya masa wannan aya yawa kwantu lakum dinakum. Sayyidina Umar ya ce ai na san yaushe ta sauka kuma ina ta sauka. Na san ta sauka ne a Arfa kuma ranar Juma'a. Ta sauka ne a Arfa, Annabi yana tsaye a Arfa sannan kuma a ranar Juma'a. Saboda haka daman cikin ranar Idi din ta sauka, babu buƙatar sai mun mayar da ita Idi. To wannan yana nuna maka girman wannan waɗannan kwanaki har Allah subhanahu wa ta'ala ya zaɓa wa wannan al'umma wannan addini ya cika musu shi ni'imarsa ta cika ga wannan al'umma a cikin waɗannan kwanaki. Saboda haka waɗannan kwanaki suke da falala. A cikin waɗannan kwanaki har ila yau ake samun ranar Arfa. Da ranar Arfa ɗin nan rana ce mai girma, domin a cikinta ne Allah subhanahu wa ta'ala yake gafarta wa bayinsa waɗanda suka samu tsayuwar Arfa. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa alhajju arafa, arfa ce haji, wato tsayuwar arfa shi ne ƙashin bayan haji. Yayin da mahajjaci ya rasa tsayuwar arfa, to ya rasa aikin haji gaba ɗaya. To a cikin wannan waɗannan kwanaki ran 9 ga wata ake wannan tsayuwa ta arfa, a ciki Allah yake gafarta wa bayinsa, ya yafe musu zunubansu, ya yafe musu laifukansu. A ciki ake azumi ga wanda bai samu zuwa aikin haji ba, aka shar'anta masa yayi azumi, kamar yadda ya zuwa cikin hadisin Abu Qatada wanda Imam Muslim ya rawaito da an tabbi Annabi sallallahu alaihi wasallam game da azumin ranar Arfa. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yukaffiru sanatal madiya wal baqiya, yana kankare shekarar ta wuce da kuma wacce ta yi saura. Daga wannan ba karamar falala bace da ba ta samu ba sai a cikin waɗannan kwanaki guda goma. Ciki ne za mu ga ambaton Allah subhanahu wa ta'ala ake so a yawaita shi, a yawaita ambaton Allah a ciki, kamar yadda ya zo a cikin ruwaya ta Imam Ahmad wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa fa akthiru fihi min at-tahmidi wa min at-tasbihi wa at-tahmidi wa at-takbir, ku yawaita kabbara da hamdala da hailala a cikin waɗannan kwanaki. Subhanallahi walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. A hadisi ya tabbata daga a cikin Sahih Bukhari yake cewa Abu Huraira da Umar ibn Khattab, Abdullahi da Umar ibn Khattab radiyallahu anhu sun kasance a cikin waɗannan kwanaki goma sukan fita su shiga kasuwa suna yin kabarbari, mutane suna jin kabarbarinsu su ma suna yin kabarbari da kabarbarinsu. Wato wannan yana nuna cewa lokaci ne da ake buƙatar ambaton Allah sosai, kamar yadda Allah ya ce liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumatin ala ma razaqahum min bahimatil an'am, domin su halarci manafi'a lahum abubuwan amfaninsu sannan su kuma ambaci sunan Allah a cikin kwanaki sanannu bisa ga abin da ya azurta su da shi na dabbobin ni'ima. Da yawa daga cikin malamai suka ce al ayyamul ma'lumat, kwanaki sanannu da Allah yake faɗa a nan, ana nufin ayyamul ashir, su ne waɗannan kwanakin guda goma, wato guda goma na cikin watan Zulhijja. Sai sa Imam Ahmad ya rawaito hadisi daga Abdullahi ɗan Umar النبي صلى الله عليه وسلم يكتشف ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام فأكثر فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. النبي يتي باب وسكوانكي لأيكين الخير يكي لجرمة كما يكي سويوا قولن الله كما رواد أنه كوانكي قوما ويويتك هايللا كبرا حمدلا أتكنسو صراك واد أنه واتو كوانكي باب شكا كوانكيني نسونا لجرمة نسكي سونا لتكير الخير تنيا دك سامو دامر يوم كوان إرن أيكين الخير تالله سبحانه وتعالى يقولي مسا wana Allah subhanahu wataala ya hore masa dukiya da zai taimaka ma bukata zai yi sadaka zai ciyar fi sabilillahi to ya amfani da wannan dama yayi amfani da waɗannan kwanaki wajen taimaka wa mabukata wajen ciyar da su wajen tallafa musu haka nan wani ubangiji subhanahu wataala ya bashi wato duriya ne ya tashi yayi ya mulle cikin dare to sai ya yawaita wannan cikin waɗannan kwanaki haka nan wani ubangiji subhanahu wataala ya bashi ainihin kokarin yin azumi daman can mutun ne mai azumin dukkan litinin da alhamis yana azumta su to kaga shi ma wannan wata dama ce da zai ƙara kaimi a cikin azumin da yake wani Allah subhanahu wataala ya bashi kokarin karatu alqur'ani to yayi ta karatu alqur'ani a cikin waɗannan kwanaki wani ubangiji subhanahu wataala ya bashi himma da kokari wajen sada zumunci to yayi wata sada zumunci a ciki duk wani aikin alkhairi da ubangiji subhanahu wataala ya baka nasibi wajen yin sa to ga dama ta samu taka yawaita wannan aiki ubangiji subhanahu wataala ya baka ladan da yake wato ladan da yafi wanda yake baka a cikin wasu kwanakin da ba wannan ba wannan shine abin da ya kamata yawanci zaka samu mutane sai dai su ta maganar azumi mala an ce ana azumi ko ba azumi annabi sallallahu alaihi wasallam yace al'amalu salih aiki na kwarai din nan ya kunshi dukkan wani aikin alkhairi kamar yadda muka ambace su daga ciki ba azumi annabi ya kebe da ambatu ba azumi ɗaya ne daga cikin ayyukan alkhairi amma daga cikin ayyuka akwai sallah sallah na gaba da azumi wajen falala wajen girma a rukuni ma tana gaba da shi ta biyu bayan kalmar shahada haka akwai sallah akwai azumin shi kansa akwai ciyarwa fi sabilillah taimakawa mabukata akwai karatun qur'ani akwai ambatan Allah duk waɗannan ayyukan alkhairi amma wasu mutanen ba su fahimci komai ba daga ayyukan alkhairi sai azumi kadai haka sai ka samu maganar azumi suke ayi za a yi azumi ko ba za a yi azumi ba to babu ba za a ce ba za a yi ba laifi ne a yi azumi ba laifi bane amma dai ba a fahimci cewa ba wai wannan kadai annabi cewa al'amalu salih aiki na kwarai saboda ka duk abin da Allah subhanahu wataala ya hore maka na ayyukan alkhairi kai wai ta cikin wannan lokaci wato babu kamar ma a ce mutum Allah ya wadata shi da dukiya ya ba shi arziki yayi amfani da wannan dama wajen taimaka ma bukata musamman a wannan lokaci da ake cikin halin kakanuka yi ake cikin matsatsi da damuwa da rashi ya yi amfani da wannan dama ya fitar da arzikinsa ya bayar fi sabilillah babu shakka ubangiji subhanahu wataala zai masa albarka a cikin rayuwarsa zai sa albarka a dukiyarsa a zuriyarsa ubangiji subhanahu wataala zai albarkaci rayuwarsa gaba daya Allah ya sa mu dace
to amin sun amin mallan Allah ya saka alkari da ne mata farko ayo ta zuni daga mai sauraron mu da yake cewa assalamu alaikum mallan dan Allah mutumin da yake haji tamattu'i zai yi wuya yiwa mahaifinsa da ya rasu umra kuma idan zai yi wu daga ina zai dauki harami kenan idan yana daga cikin makka ne idan yana daga cikin makka ne
to shi batun yin wani mamaci umara wani abu ne da babu wani nassi da ya tabbatar da wannan inda aka sani ana yi wa mamaci haji wanda shi ma in bai yi ba hajjin musulunci take wuyansa in ya samu iko yayi to sai ya mutu bai yi ba to wannan ya tabbata an samu nassi a hadisin labbaika an shubruma bai je annabi ya je wani yana cewa labbaika an shubruma annabi ce kai waye shubruma yace dan uwana ne yace to kai wa kanka hajji yace a yace to kai wa kanka sannan kai shubruma to amma ita umara wannan ba a samu cewa sahabbai suna yawo suna yi wa wato wasu nasu umara ba dan haka irin wannan takaita akan abin da nassi yazo da shi ya fi sama da a fadada shigo da abin da babu shi a nassi
To sai shi kuma wannan yake cewa menene hukuncin mace da ta je aikin haji ba tare da muharrami ba?
Aikin hajin ta yayi kuma wasu daga cikin malamai suna ganin babu laifi idan ya kasance tana cikin rufa amina. Wato tana cikin tawaga ta amintattun mutane. Ta yadda za ta yi aikin hajin ta dawo ba tare da wani abu ana tsoron wani abu ya faru ba. Wani daga cikin wasu daga cikin magabata sun yi wannan tawadin. Saka ba a cewa hajjin ta bai yi ba, amma da za ta je da muharramin babu shakka zai fi, kuma yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna muhimmancin fita da muharrami zuwa aikin hajji. Amma da za a yi tafi din ba muharrami ko kuma kasance ta tafi cikin tawaga wacce take amintacciya da amana, to wannan ma ba a cewa ta yi laifi ko kuma a ce hajjin ta bai yi ba.
Wannan mai tambayar yake cewa assalamu alaikum, malam ya ce ya yi wa mahaifiyarsa aikin hajji. To da ya kammala nata aikin shin zai iya daura niyya shi kuma yi wa kansa umara?
Shi zai iya yin umara, ya zama zai iya yin umara, tunda shi a karan kansa zai yi wa kansa aikin aido aiko ai yana ma ciki mata aikin alkhairi din dan ya yi tashi ya yi nafilfilu a lokacin ya yi addu'o'i ga kansa ga kasarsa ga al'ummarsa duk da cewa zai kawo na ita da yake yi wa din zai fi kawo ta a cikin wato addu'o'insa sama da kowa, kuma wannan baya hana shi ma ya yi domin ya karu da wannan alkhairi din.
To sai shi kuma ne yake cewa assalamu alaikum, malam dabbar da aka fidiye ta za a iya yin layya da ita?
Eh babu komai za a iya yin layya da dabbar da aka fidiye ta, matukar zai ta warke ba wai tana cikin jinya ba.
To tambaya ta gaba kuma take cewa menene hukuncin rashin barin gemu?
To gemu yana daga cikin sunanul fitra, wato abinda Allah subhanahu wataala ya halicci dan adam da shi musamman namiji domin ya kyautata masa halitta. Kyawu ne da kamala ciki gemu a cikin dan adam, yasa Aisha radiyallahu ta'ala anha idan ta tashi rantsuwa takan ce wallazi jammala ar-rijala bil liha, take cewa na rantse da wanda ya kawata maza da gemu. Shesa ya kasance cikin sifofin annabawa za ka ga suna da gemu, kamar yadda ya fi zo a kisar annabi Ibrahim, annabi Musa da ɗan'uwansa Harun, ce ibna umma la ta'khudh bi lihyati wala bi ra'si, kakka kama min gemu na, ya nuna kenan suna barin gemunsu. Haka nan annabi sallallahu alaihi wasallam ya kwadaitar akan barinsa, ya kuma nuna asabawa mushrikai da yahudawa waɗanda a wannan lokacin ba su zan suna bari gemu ba, saba musu a bari gemu. Saboda haka yana daga cikin kamala, kuma har ila yau hatta a tance suna cewa yana taimakawa wajen wato tsari ni'imar fuska. Wato fuska ba za ta yi saurin ya kushewa ba, ta ga ta bushe ta yi abin da matuƙar mutum yana da bari gemunsa. Wato yana da wani sinadari da yake taimakawa fuska wajen tsari lafiyarta da kyanta da abinan ta sosai.
To sai Aisha binti Usman ita kuma take cewa menene hukuncin lazumtar aske kai tas, ma'ana kwalkwal kenan?
To aske kai mutum ya kwalkwabo yana da hukunce-hukunce daban-daban. Akwai inda yake zama sunna mutum in yayi yana da lada, kamar mutumin da ya yi hajji ko umara. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi ma waɗanda suka yi kwalkwabo addu'ar sa uku, ya yi ma waɗanda suka yi saisaye sau ɗaya. Kaga wannan yana nuna fifikon kwalkwabo a lokacin da mutum ya yi aikin ibada ta hajji ko aikin ibada ta umara. Kaga nan bautar Allah ne shi aske kan. Ko kuma inda zai zama haramun ne mutum ya aske kansa da sunan wato kusantar Allah. Wato mutum ba a cikin kuma hajji ba umara ba, mutum a gida ya rika ɗaukar cewa in ya aske kansa zai rika samun lada. To kaga wannan ya shigar da wani abu a addini wanda baya ciki, baya daga cikin abinda aka ce mutum ya bauta wa Allah da shi ba a hajji ba umara ba. Wato aske kai, sai aske kai ba umara ba a hajji ba ya zama bautar Allah, babu inda aka abin nan. Wannan haramun ne, akwai inda zai zama shirka idan ya yi ne domin kusantar wani, wato ya zamana ko wani boka ne ya ce rika aske kansa saboda aljanun suna bukatar su dan shi haka, to wannan shirka ce da Allah. domin wani nau'i ne na bauta yake yi ma wani ba Allah ba to kaga ne ya zama shirka ko ina zai zama al'ada ce kawai mutun ya saba baya son ya ji kansa cikus kaga wannan shi kuma babu komai mutun ya ga dama ya sai aski kansa baya son ya zauna da su ma saboda yana sai rika shan iska ko yushe ko kuma a'a in ya bar su man ba damin shi take to wannan dan yayi kwalkwabo ba ya da laifi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga wani yaro an aske masa wani bangare na gashin sa an bar wani bangare irin askin dai da yanzu samari suke yi da sunan gayu ko wayewa ko ci gaba a aske wani bangare a bar wani bangare Annabi ya ce ihlaquhu kullahu aw da'u ki ku aske masa kan duka ko ku bar masa gashin sa gaba daya to cewar da yayi ku aske masa kansa duka ya nuna halaccin hakan da ba halatta Annabi ya ce ku aske kansa duka ba don haka ya halatta mutum ya aske kansa dan yana da buƙatar haka amma ba dan bautar Allah ba ko nun kusanci ga Allah akwai sanda askin zai zama wato shi ma bai da kyau bai dace ba idan ya kasance mutum yana yin shi ne domin ya koyi da wasu wanda suka karkace wasu karkatattu wasu karkatattu kamar ya zama na akwai wasu mutane waɗanda suka kauce wa hanyar Allah suka mayar da kuma yin kwalkwabo shine alamar su suka shahara da wannan a gari duk inda aka ga mai kwalkwabo za a bincika sai a ga su ne to haramun ne wani a cikin irin wannan yanayi shi ma ya kwalkwabo domin zai saje da su ko kuma ma ya yi dan ya kwaikwaye su za ka a cikin matasa akwai wanda suke kwalkwabo saboda kawai su kwaikwayi wani ko wani rikakken mawaki na duniya arni ko wani rikakken dan bol arni saboda haka yana kwalkwabo su ma za su ga yin kwalkwabo kaga wannan haramun suke yi saboda kwaikwayon da suke yi a nan shi ya lalata abin amma asali da mutum ya yi kwalkwabo domin ya rage gashin kansa ko bai ya son zama da gashi a kansa wannan babu wani abu a ciki.
To sai sakon Umar Faruku Kura yake cewa assalamu alaikum malam tambaye sai ta ce idan liman yana hudubar juma'a sai yi addu'a a cikin tsakiyar hudubar shin mutum zai iya cewa amin sannan kuma idan an faɗi suna Nabi sallallahu alaihi wasallam shi ma mutum zai iya yin salati a tsakiyar hudubar?
Ba laifi mutum ya yi a ransa ba a ɗaga murya ana yi ba don a lokacin da ake hudubar ana son a samu nutsuwa don a saurari abin da liman yake faɗa kar ya zama akwai wani abu na hayaniya da zai kawo cikas wajen fahimtar abin da liman yake faɗa ko sauraron abin da yake faɗa. Amma idan mutum ya yi a ransa shi da kankin kansa shi ya ji abin da ya ce wannan babu laifi an faɗa Annabi sallallahu alaihi wasallama a ransa ya yi salati a asirce ko ya yi amin a asirce wannan babu komai amma yanzan a duk sanda aka yi wata addu'a duk masallaci zai ɗauka amin ko kuma duk sanda aka yi salati kowa zai kama salati a fili haka to wanda zai kawo hayaniya a lokacin da ake huduba din wanda zai hana kuma a samu nutsuwar da ake so a samu.
To sai shi kuma Safiyanu Mustapha kawon mai gari yake cewa menene hukuncin mutum musulmi kenan wanda yake siyo shugabansa wanda ba musulmi ba abinci a lokacin watan Ramadana?
Babu komai dan wanda ba musulmi ba dan musulmi yayi ma wanda ba musulmi ba kyauta ko kuma wanda ba musulmi ba yayi wa musulmi kyauta wannan babu komai dan an samu kyauta tsakanin musulmi da wanda ba musulmi ba yana daga cikin abin da ma watakila zai jawo hankalinsa zuwa ga fahimtar musulunci da fahimtar cewa musulunci addini ne da yake dasa ƙauna addini da yake tabbatar da zamantakewa mai kyau tsakanin al'ummomi wanda zai taimaka masa ya fahimci haka kaga abu ne mai kyau shi yasa a zakka ma a cikin kashe-kashen ko rukunan waɗanda ake ba wa zakka akwai al-mu'allafatu qulubuhum wanda ake so a jawo hankalinsu aka ce su ma a ɗauki wani abu na zakka mu'allafatu qulubuhum ɗin nan ba lallai su zama musulmi ba suna iya zama musulmi ne amma wanda ba su wato jiku ba a musulunci sama-sama dai sun musulunta wani ma musulunci yana rawa to irinsu ana taimaka musu da abin da aka tara na zakka domin a ƙara rike su a musulunci hakanan akwai wanda ba musulmi ba su ma za su shiga cikin al-mu'allafatu qulubuhum kaga wannan zakka wani abu ne da yake rukuni na ibada amma an yarda ba su bare kyauta تتكانن كدمتون أسماء بنت أبي بكر ترانا ما هي فيتا ما هي فيتا بتمسلين تبا سورة رب سيدنا أبو بكر تنكا في المسلين جي كما تتشغى ولا زما أمك أين تنبا مسلما با وقاتا تساتزو مدينة بولين إرت تناني من تتيمة كيتا أما أسماء تتشي بذاتي متوانا بسيطة تنبيه مزان الله صلى الله عليه وسلم يا هلا تتيمة كامتا النبي صلى الله عليه وسلم يشي سيلي أمباكي تتيمة كاوا سعدد زمن كنا ما يفير تتيمة كامتا فقوانا بايا نونا نينا نونا تواتو بابو كومي دم مسلمية تتيمة كاموان دبا مسلمية بس وان سنين كوا لان وان سبان النبي صلى الله عليه وسلم يا كربي كوتر وانا با مسلمي يكرب كوتر المقوقس ونشيني شوغبان كبدا وانا مصر با مسلمي بني اما يكو انا بسلسان كوتا انا بيكربا سولاك كوتا تكان مسلمي وانا با مسلمي بدن تاكسنشي وانا تكوتر وانا وطئيلة ما تهي امفاني اذا شي مسلمي نيمي باهد كوتر وطئيلة تهي امفاني وجنجاو هنكالنشي وانا با مسلمي با يفهيج مسلمي يكرب مسلمي
da sai shi kuma Adam Shehu yake cewa menene hukuncin wanda yayi sallah da tafafin da yake kokonto akwai najasa a jikin sa sai kuma bayan ya idar da sallar sai ya tuna
kuskuren da yayi dan me zai sallah a tafafin da yana da kokontan da najasa ko ba najasa ai tunda har ya samu rashin samun tabbacin tsarkin tufar sai ya cire ta ya sa wata ko ya wanke ta wato ya gawar da najasa din amma yana kokonto kuma yayi sallah haka kuma daga baya zo ce mai hukuncin abin da yi wannan ba daidai bane akwai wasa da shari'a ko wace wasa da ibada sai har ka samu kokonto akan jifarka da najasa ko ba najasa to yi kokari ka kawar da wannan kokontan domin ka samu nutsuwa a zuciyarka idan har kai kuma daga baya ka ga najasa a cikin taguwarka da wasu daga cikin malamai suna ganin rakarama da suke ganin cewa kawar da najasa din sharadi ne wasu kuma suna ganin sallarka ta yi amma kuma kai zanganci da kai sallar a haka wannan zai iya taba wato kamala zai ta sallar kanta
wannan kuma yake cewa assalamu alaikum mallan game da fallalar ayatul kursi da ake fada dan cewar idan mutun ya karanta ta kafin shiga gida da kuma bayan shiga gida da bayan alwalada da sauran su shi menene ingancin hakan
ni ba sai inda aka kawo wannan bayanan ba ayatul kursi tana da fallala annabi ya fada cewa mutum ya karanta ta Allah zai tsare shi inda safe ne Allah zai tsare shi daga shedan har yamma sai in yamma ne Allah zai tsare shi daga shedano har safiya tai wanda yana nan ba tare da kayyade shi da shiga gida ko fita gida ko bayan alwala ba ba inda aka ce ai za a shiga gida a karanta ayatul kursi ko in an fito a karanta ayatul kursi ko in an yi alwala sai wajen kwanciya bacci wannan shine yazo a cikin nassi shi kuma saboda mutum ya kwanta kashi gari wato ya samu tsaro daga Allah subhanahu wataala amma maganar cewa za a shiga gida a karanta za a fita a karanta za a yi bayan abin nan a karanta wannan ba shi da wani inganci
to sai wannan mai tambayar shi mai yake cewa ya kasance yana son yin zikiri da bismillahi allazi la yaduru ma'a ismihi shay'un yace ko da ba yamma bace shin akwai fallala a yin hakan sannan kuma yace da kowanne ma a cikin sauran zikiran safa da yamma ko na fita gida da dai sauran su wadanda aka kebe musu dalilai ko kuma lokutan ambata su ma zai iya amfani da su a koda yaushe
dukkan al-afkar al-muqayyada ana ce al-afkar al-muqayyada zikirin da aka yi masa kaidi aka ce ana fada saluri kaza ka fade shi guri kaza to kai ma ka takaito akan wannan shine sunna da mamaki wani lokaci mutum ya rika kokarin sai ya canza daga yadda abin yake sai ka ce annabi yana fadar kaza in zai yi kaza in ya tashi daga bacci yana cewa kaza in ya wato ya zo kwanciya yana fadar kaza in ya zo fita yana fada kaza komai aka fadi abin da ake fada to kai musulmi me yasa ba zaka hakura da wannan ba sai ka canzawa abin a tsari sai ka ce to kai zaka rika yin sa agu kaza ba agu kaza ba wannan ba daidai bane al-askarul muqayyada ana so ka yi su a guraren da aka yi musu kaidi al-azkarul mutlaqa kuma kamar tasbihi subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar kamar istighfari wannan duk ko ina kowane guri ka zauna kana iya su a kowane lokaci Allah kina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wannan kowane yanayi kake ciki a tsaye a zaune a kishin gide a kwance kana iya yin wadannan azkar su da azkarul mutlaka amma azkarul muqayyada to ka bar su a inda aka ce a yi su kai irin wadannan shine sunna
to sai wani mai sakon yake cewa mala ko wata al'ada da mutanen kasar Tunisia suke yi idan mutun ya mutu sukan samu kasko ko wani mazubi mai fadi a aje a gefen kabarin sa sai a zuba ruwa a ciki ko kuma tsaba domin tsuntsaye su rika amfana da shi da rufin sadaka ga shi wannan mamaci shin hakan ya halatta
a wannan ba shine abin da yake nufi sadaka ga mamaci ba har ma sai an kai gindin kabarin sa kai ka ce wani ake nunawa a sadaka ka dauki wani abu ka ba wani mabukaci kana da wani abu da kake da shi kake so ka dauka ka ba mu wani mabukaci da niyyar Allah ya kai ladan sa ga wannan mamaci shi da abin da yake ci sadaka amma kawai ka sa wani koko a cikin kabari kana ka zuba ruwa ka tafi ka kace ka rika yin sadaka in haka ne kowa ma zai iya yin wannan ba shine abin da ya kamata ba abin da ya kamata shine ka dau dukiyarka dan tanalul birra hatta tunfiqu مما تحبون ويطعمون الطعام على حبه وآتى المال على حبه أنا سن أبون كدوكا كباير أما كوي كذوب الوا كتفي كسا شهد ساق وقوان أجيكين كبرنسا ميلا جيدي سي أجيكين كبرنسا مي ألاكر أجي وا أجيكين كبرن يرى نونة جوا ناشيني با نون بني سو متين غي أبو توي طيعي كيوتا تاشي كيوتا تأي كنسا saka ka fitar da dukiyarka ko kai abinci ko ka dauki abinci ka bayar ce gashi wannan kai sadaka ne Allah ka kai ladan gawa ne wannan shi ke kamata
to sai sakon Abu Ismail yake cewa assalamu alaikum mala idan za a yi sujudu tilawa a cikin sallah shin liman zai yi kabbara ta tafiya yin sujudar ko kuwa tafiya kawai zai yi ba tare da yin kabbara ba
zai yi kabbara saboda ya zo cewa ana kabbara fi kulli khafdin wa raf akwai afar da suka tabbatar da wannan cikin kowace sunkuyawa ko dagowa annabi yana kabbara saboda in ya tafi sunkuyawa zai tafi wannan sujjada zai kabbara da shi zai ba wa mamu damar fahimtar cewa ya tafi wani yin wani abu
to sai shi gwamnati ce da Allah mallam menene siyancin cewa masu cin abinci su wanke hannunsu a kwanan da suka ci yana janyo talauci
wannan ba gaskiya bane Allah shine yake bada arziki shi yake hanawa Allahu yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir shi yake shimfida arziki ya bada shi da yawa ga wanda ya ga dama kuma shi yake takuntata wanda ya ga dama saboda baya da alaka da wanke hannu a cikin akushi ko kwanan cin abinci a ce in an wanke hannu za a yi arziki za a sa a yi tsiya ko za a yi talauci wannan champi ne bai halatta musulmi ya udurce wannan champi ba
cikon yake cewa dan Allah yana tambaya ne game da hadisin da yake cewa wanda ya hada jiki da wacce ba muharramar sa ba kamar ana buga masa kusa ne shin mallan har da zaman motar haya kuma yaya mutun ya kamata yayi daga riyanu wudil
ba daidai bane da miji da mace su shiga cikin mota suna hada jikin su suna hada kunkusan su kamar yadda wasu suke yi wannan haramun ne wajibi ne a ce an samu bambancewa ko tantancewa tsakanin gurin da mace za ta zauna a cikin motar haya da inda namiji zai zauna in ya zama dole sai sun shiga mota daya idan ana iya warewa a ce ga motar mata nan ga kalatta ga motar maza ga kalatta wannan zai fi dacewa kamar yadda a baya aka so a yi wannan lokacin da aka yi a daidaita sahu aka ware su don saboda daukan mata lokacin an samu tsafta sosai amma a ce ga namiji ga mace kunkusan namiji da mace a cikin mota wannan haramun ne kuma duk wanda yayi wannan da ita matar da shi namijin dukkan su sun shiga cikin kushin Allah kuma dukkan sun sabawa Allah saboda haramun ne yin haka ya kamata mutane su fahimta akwai ayyukan laifuffuka da wasu mutane suke daukan su ba komai ba amma suna da girma a gurin Allah tahsabunahu hayyinan wa huwa inda Allah azim kuna tsammanin karami ne amma babba ne a gurin Allah saboda ya kamata mutum idan ma ya kula cewa a inda ake so a sashi mace ce a gurin to ya fasa shiga wannan motar tare wata ga sunan motocin da yawa da suna da akwai yalwarsu ba a matsa ake ba a cikin takuruwa ake ba ita ma haka nan idan ta ga mota ana kwal a hada ta da miji kar ta yadda haka to za a samu abin da za a samu tsafta za a samu sanity a cikin wannan kuma su masu motocin wato masu motocin haya su ma suna da kamar shubabba amma tukar dai sun yarda sun yi haka din idan mutun ya yarda yana daukan mace da namiji hada konkoso da konkoso jiki da jiki a cikin mota to fa duk sanda wannan abu ya faru na farko su sun samu su sun zama su laifi gurin Allah shi ba ya zama mai laifi gurin Allah domin shi ne ya taimaka hakan ta faru in ya ce haka ba in ya nuna ba za ta faru ba za ta faru ba saboda mutane su ji tsoron Allah su daidai abin da ke saban Allah ne musamman ma a lokacin da suke neman wani tallafi ko taimako daga Ubangiji subhanahu wataala
to sai sakon wata baiwar Allah mallam take cewa tana da wata matsala ne sai ta samu miji wanda take son shi kuma yake son ta ta gama makarantar secondary kuma shekara mai zuwa ta fara jami'a to ita kuma tana so ta yi aure sannan sai ta ci gaba da karatunta amma mahaifinta ba zai yarda da hakan ba domin shi dan boko ne tace kuma gashi Allah ya dora mata sha'awa ba ta son ta bata rayuwarta shin dan Allah ya ya kamata ta yi
wannan ba magana shi dan boko bane magana dai shi mutun ne wanda bai san haƙƙi ba na isa ya mace boko kadai ba zai sa shi ya yayi abin da zai cutar da rayuwar yarsa ba ba shi kadai ne dan boko ba akwai yan boko da yawa wanda suna yi wa ƴaƴansu aure lokacin da suka ga sun kai munzalin aure suna musu aure kuma wannan bai hana su in suna so su yi karatun ba su yi karatun kuma su zauna tare da majazan su cikin aminci cikin nutsuwa amma mutum ya ya bi hanyar da zai halakar da yarsa wannan babu shakka sai Allah ya tambaye shi ba maganar boko anan ba maganar boko bace ba magana ce ta rashin wayewa da dakikanci rashin sanin abin da ya dace ba magana ce ta boko ba boko ba rashin hankali bane boko ba rashin tunani bane da rashin sanin abin da ya dace boko ba shine rashin sanin addini ba kana iya fi kowa boko kuma ka fi kowa sanin addini duk wannan zai yiwu in ka ga dama saboda haka wannan wani abu ne wanda alakanta shi da boko ma cin zarafin bokon ne kansa ya mai da wata ya dauki wata akida ce wacce take ta yahudanci marar kan gado ko yahuda ko yahudanci ko yahude ne ba zai shiga haƙƙin yarsa ba yadda suke maganar haƙƙin dan adam in ya zama tana son abin ba zai iya hana ta ba ko a yahudancin ma wanda su ne yake ganin su ne iyayensa a bokon to ko su idan abin da yarsa take so ba zai shiga gabanta ya hana ta ba saboda haka anan yayi violating din right din ta shi kansa ya shiga haƙƙinta Allah subhanahu wataala ya ambaci cewa mu'minai su tsare kansu da tsare iyalansu daga fada wuta yana daga hanyoyin fada wuta uba ya bar yarsa yayin da take bukatar aure ya hana ta yin aure saboda tana so yana so sai ta gama matakin jami'a ta yi masters ko ta mai PhD ko kuma wani abu kamar mai kama da wannan sannan zai kyale ta ta yi aure wannan in ya haka ya jidde tura ta zuwa ga ramin halaka to ba za ta halaka ita kadai ba ko zarar ta fada cikin wani abu na laifi to tana da laifi shi ma yana da laifi kuma kowa zai dau laifin sa ne shi kadai wato wani ba zai rage ma wani laifin sa ba saboda sai ya dauka mashin laifin sa mai girma na abin da ya sanadiyar halakar yarsa ita kuma wannan da take magana tana iya bin waɗanda ta san cewa suna da abin da za su iya yi na su nuna masa gaskiya su nuna jan hankalinsa ya ba ta dama domin ta yi aure ta kare mutuncinta ta kare haƙƙinta ta kare addininta ta bi waɗanda ta san cewa manyansa ne na sama da su domin ya kamata dai a ce akwai wanda suka fi shi ko akwai wanda yake tsoro ko akwai wanda yake jin magana su idan ma haka duk ta ƙi faruwa to ta je kun manyan gari ta gaya musu matsalarta wata ne musu shiga domin a nan ba za ta yi masa da'a ba cikin abin da ta san sai halaka ta da ta'ata li makhluq fi ba'siyati khaliq ba za ta yi masa da'a ba cikin abin da ta san zai za ta halaka in har ta yi masa da'a ta yadda ta halaka to ba ta da uzuri a gurin Allah saboda haka in har ta hanyar lalama bai shawo kansa ba ta hanyar manya ba shawo kansa ba to ta je ta nemi waɗanda suke sama da shi waɗanda suke da iko a kansa ta kuma gabatar musu da bukatarta kali na iya daura mata aure liman na iya daura mata aure, mai unguwa na iya daura mata aure, hakimi duk wani wanda yake da wani matsayi na shugabancin al'umma yana iya daura mata aure kuma auren ta yayi.
To sai Jamila Musa gama take cewa Malam Ya Azum wanda ya shaki maganin mura.
Babu wani abu da mutum ya shaka maganin mura a hancinsa. Kodaji matakin sa wuya. Wani ba zai lalata masa azumi ba.
To sai kuma tambaya ta gaba take cewa yaushe ya kamata a yi azumin tsakiyar wata?
Al-ayyamul bayt sune rana ta 13, 14 da 15. Na wata wanda yake na al-qamari, wato wanda yake wata muke cewa wata musulunci.
To sai kuma ne ki ta malam tambayar sa ita ce yana da kuɗin da zai ke siyan kaya masu tsada, shine yake siyan kayan da masu tsada sai wasu ke cewar ai girman kai ne hakan, shin yaya abin yake a musulunci?
Abin da yake a musulunci shine Allah in ya maka ni'ima yana so ka ga alamar ni'imar a jikinka. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده وإذا أنعم على عبد فإنه يحب أن يرى أثر نعمته عليه. إذا الله يبوم النعمة الله ينسي يجا ألام النعمة رسا أتارد شي ذاك الله يعني إمتاكا باب لي في أغا أبن ديكي كنا نعمة أتارد كي با كركا مقوي وابا باوي أنا نفن دولني dusan da zaka yi shiga sai ka kura a daka ba ko sai ka sa kayan da yafi na kowa kyau yafi da kowa tsada, wannan ba shine ake nufi ba. Ana dai nufi ka sa dai sutura da zata nuna cewa Allah ya baka wadata, ya yalwata maka. Wasu sukan boye wadatar su don gudun kada na kusa da su su fahimci suna da shi su nemi taimakon su idan taimako ya tashi, to sai sukan boye kullum su rika nuna kamar ba su da shi. To wannan kansa wani butulci ne ga Allah. Allah ya maka karkowewa baka san asan yayi maka, wannan alama ce ta ba za ka yi wa Allah godiya ba. Rayi halin yana da kyau idan mutum Allah ya yalwata masa, to a ga alamar yalwata tare da shi, a ga alamar yalwata tare da iyalansa da dan uwan uwansa.
To sai ne tambaya na gaba yake cewa assalamu alaikum malam, menene hukuncin haɗi azhar da al'asar saboda tasuwar hadari?
A ka'ida akan haɗe salloli guda biyu a zahar da la'asar da magariba da isha'i idan akwai dalilin da zai sa a haɗe. To galibi a zahar da la'asar akwai tazara a tsakaninsu, akwai tazara a tsakanin a zahar da la'asar. Zuhala ka samu an yi hadari ya taso a zahar kuma an yi taruwan har la'asar, ana samu amma ba sosai ba. Yasa da wahala kaga an haɗe salloli a wannan lokacin sabanin magrib da isha'i. Magrib da isha'i ba su da ba dogon lokaci, idan hadari ya taso in dai har ruwa ya tsinke to sai ga cewa har isha'in ta shiga ba a samu an yi ba. So haka da a ce za a samu wani ƙarfin uzuri wanda zai hana a samu yin sallar la'asar din a lokacinta, to ba laifi a hada su. Misali a ce a wani halin tsoro ake rayuwa, sai da in aka fito a zahar kuma ana tsoron kuma fitowa la'asar saboda tsoron abinda zai kai ya komo, to ana iya hada su. Ana iya hada a zahar ɗaya da la'asar a yi su saboda wannan hali na tsoro ɗin. Haka in an da a ce akwai wani abinda zai kawo hakan, to hada su ɗin babu komai. Amma idan har ya zan dalilin da zai sa a hada su ɗin babu shi, to kowace sai a yi ta a lokacinta.
Sai shi kuma wannan yake cewar Allah ya saka da alkhairi, shin wani dalili ne yake sanyawa a ɗaya sallar magariba da isha ɗin domin yake cewa ya ga masallacinsu duk ruwan da aka yi sai an haɗe?
In dai har an yi ruwa shaɓi gari yana daga cikin abubuwan da malamai suka faɗa, ko in an yi ruwa ko hadari ya taso, da man suna cewa al-matarul waqi'i aw al-mutawaqqi, wato ruwan sama da ya faru ko wanda zai faru ake sa ran ya faru saboda tasowar hadari da iska. Kaga ana kawowa a zato mafi rinjaye cewa sauruwan zai sauko. Akwai hadari da zaka ganshi sama-sama bai yi ƙarfi ba, kaga wannan da bambanci, wannan an fi zaton ba zai zo ba. Amma akwai hadarin da ka ganshi koda ba a yi ruwan ba, amma dai a zahiri in ka fara ganinsa iska ta fara kadawa, an fara abin nan gari ya yi baki, za ka ɗauka cewa eh lalle kana sa ran wannan hadarin ya saukar da ruwa, to za a yi haɗa sallah. Ko aka ana cikin ruwan magarba tai ana yi hadewa zai lallaba ya tafi gida kun ba za a ci sai ya kuma fitowa ba ko aka caba wani mama ko ruwa wanda gari yayi jagab zaba akwai duhu fitowa sake dawowa masallaci sun zai ta fada cikin cabi da tabali da waye to duk wannan yana da yana ba da dama a hada sallah a hada sallolin magrib da magriba da isha'i
kuma lalai sakar alkarim a tsoro duka duka da wannan muka ka karshen shirin a wannan rana sai kuma za ku iya amfani da hanyoyin da ake bi domin aiko da sakonnin ku tukan lambar waya 0800 555 4443 da kuma 0700 364 1455 sai za ku iya amfani da wannan lamba ta 0700 364 1455 domin aiko mana da sakon WhatsApp ko kuma ku aika ta adireshin email na fatinrahma@yahoo.com da kuma shafin fatinrahma da ke dandalin sada zumunta na Facebook. Amuridin shi malamin namu a Dr. Sheikh Muhammad Sani Umar Jallimu, babban malami a tsangir nazarin shari'a da addinin musulunci ta Jami'ar Bayero da ke Kano, wanda a koda yaushe yake samun dama domin amsa waɗannan tambayoyi naku. Saifullah Usman Usman shine ya tattara sautin akan na'ura. Anas Idris Hassan da na kasance tare da ku nake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
وَمَا كَتَبْنَا عَلَيْهِمُ أَنُ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمُ أَوْ اخْرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمْ ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا